الرحيم نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin ikon sa da yawan mutane su wannan lokaci a wannan rana mai albarka ranar Juma'a yau 29 ne ko 29 ko 8 ne to sai kun yi takiki mun saki haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgudu abin da ya sawwaka cikin littafin Raddul Azhani ila ma'anin Al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka karatun namu yana cikin suratul A'raf mun tsaya aya ta 162 za mu tashi wacce take biye da ita insha Allah wala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تئذون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين
wato ayat da muka tsaya a baya Allah subhanahu wataala yana ambata yana hakaitawa umarnin da ake wa bani Isra'ila suka saba wato sai zamanto musu ɗabi'a kullum in an musu umarni sabawa suke yi shi ne malam ya yi shimfiɗa da cewa min amsinati mukhalafati bani isra'ila li awamirillah yana daga cikin misalai na saba umarnin Allah da bani isra'ila ke yi qissatu ahlil qarya qissan wasu mutane da ke wata alqarya allati kanat hadiratul bahr wata take bakin gaban teku sai amru sabti da ganin da lamarin asabat kama kala ta'ala khitaban li nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama yadda Allah ta'ala ya ambata yana yin batu da annabin sa muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce was'alhum ya muhammad ka tambaye su tawbiqan saboda zargi wato bisa salo na zargi akan abin da suka aikata anil qaryatin lati kanat hadiratul bahr dangane da alqaryan nan da ta kasance a bakin teku mujawiratu bahrul qurzum dan da aka ce anil qarya wato ba alqaryar zai tambaya ba an faɗe shi ne mujazan wato ahlul qarya ake nufi ka tambaye su dangane da mutanen wata alqarya kamar da ƴaƴan annabi Yusuf alaihi salam ƴaƴan annabi Yaqub suka ce واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. To Allah madaukaki yace allati kanat hadratal bahr, wanda take nan bakin gabar teku. Ay mujawiratu bahrul qulzum, ay al bahrul ahmar. Al bahrul ahmar shi ake ce shi bahrul qulzum, Red Sea, wanda ya raba tsakanin Masar da Saudiya da wadansu kasashe, Eritrea da bilad Afrikiya da Yaman. To wannan tekun shi ake ce shi Baharul Qurzum, shine al-Baharul Ahmar rasike. Wannan alƙarya ana ce da ita Aila, inna Khalijan Aqaba, wato ana al-Khalij na ƙarshe na bakin gabar tekun. To anan ne alƙarya din ta rayu. Ai ma waqa'a bi ahliha, abin da ya faru ga mutanen garin. Wa kanat waqi'atul qaryatil mazkura fi zamani Dawud alayhi salam, abin da ya faru na wannan alqaryar da aka ambata ya faru ne a zamanin Annabi Dawud alayhi salam. Wa laysa al-maqsudu ma'rifatu manhu, amma dai manufa ba wai ana so sai an san ma su waye ba. بل المقصود معرفة ما يقع على من كان مثله. أما مقصود أم بتكسا منفر شيني أسان إرن أبن ديكي أبكاما ودن دسكا يأيكي إرن ناس في ترك الامتثال لأمر الله وجنبرن أمر من الله والبعد أنها يجيد كمني سنتا دقع بند الله تعالى يحنى. Idan har suka ki yin haka, to menene yake fadawa kansu? Shine za a bada kissa da su waɗannan mutane. Aka ce was'alhum, nan hum ɗin lamirin ya koma zuwa ga waɗanda aka bada labarinsu a baya, su banu Isra'ila da Allah maɗaukaki ya ce musu udkhulul baba sujjadan wa qulu hiddatan naghfir lakum khati'atikum. Aka ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, kuma sai aka saukar musu da azaba. To idan har sun ce me yasa aka saukar musu da azaba, sai a ce kun saba alƙawari ne, kun saba umarnin da Allah ya muku, saba umarnin nan da kuka yi, kuka ki ku aikata abin da aka ce, kuka ki ku hanu daga abin da aka hana, shi ya sabbaba Allah ya muku wannan azaba. Amma in har sun yi inkari, to ka tambaye su, su ba da labari mana dangane da mutanen wannan alƙaryar da ta zo kafin su, wanda ita ma an ba da labarinta a cikin At-Taura, ai sun karanta. Shi yasa a wata aya Allah ya ce walaqad alimtumul ladhina atadu fi as-sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin, ai kun san labarin waɗannan da suka ƙetare iyakar Allah dangane da Asabat, kuma su ma a cikin kabilar ku ne banu Isra'ila. Zamanin Annabi Dawud, ga irin ukubar da Allah ya musu. To don haka idan an na yanzu waɗanda Qur'ani ya sauka suna raye suka ce a'a me yasa aka azabtar da iyayensu, to sai a ce musu ga dalili, dama ai an karanta suka saba. Shine manufar idhi aduna fi sabti, su waɗannan mutane yayin da suka ƙetare iyaka, ya aduna ay ya'tadun, sun ƙetare iyaka fi sabti dangane da Asabat, bisaidi samaki al-ma'murina bi tarkihi fihi, suka je suka yi wato su, suka farauci kifi kenan, suka yi su ɗin sa, alhali an ana su kada su yi su ranar Asabat. Wasu sukan yi tambaya shin ya halatta a yi su ranar Asabat, ya halatta a yi su ranar Asabat, domin wannan doka ce da aka saukar a banu Isra'ila, su ɗin ma ba kowa ba, mutanen wannan garin da Allah ya ce was'alhum anil qarya, kaga ga mutanen wannan garin ne kawai aka sanya musu wannan dokar. To don haka ba wai ga mu bane, mu ya halatta. idh ya'duna fi sabti, a lokacin da suka ketare iyakar da aka sanya musu dangane da farauta. Idan na wani zarfu ne shi ma na ya'duna, idh ta'tihim hitanu, wato a ketare iyakar tasu yadda abin ya faru a lokacin da kifayensu yake zuwa musu yawma sabtihim, duk ranar asabar shirwa'an za a gan shi gashi nan baje-baje a cikin ruwa, zahiratan alal ma, ya bayyana a cikin ruwa. Ibn Abi Shayba ya ruwaito a cikin musannaf dinsa wani asari daga Hasan al-Basri da ya karanta wannan aya, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shirwa'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim, azwa karshen aya. Kana sai Hasan al-Basri yake cewa kana hutun harramahu Allah fi yawmi wa halahu lahum fi siwa dhalik, kifi ne da Allah ya haramta musu su farauce shi a wannan wuni na asabat, amma sai halatta musu a kwanakin da ba asabat ba. Wa kana ya ce fi yawmi alladhi furrima alaihim ka annahu al-makhadu ma yamtanu min ahadi, sai zamanto a ranar da aka haramta musu din ranar asabat, sai ka gan shi kawai ya zo gashi nan a bayyane, ba wanda zai hana ka ɗiba. Fa ja'alu yahmununa wa yamsikun, sai suna tonawa suna tsarewa, wana sai su tona ruwa a gefe, su tona gefe, in sun tattona gefe sai ruwa ya dinga gangarawa da kifi, suna kore kifin suna kore kifin, sai su toshe. Hatta akhadhuhu fa akaluhu, daga baya sai je su ɗebe shi kuma sai su ci. An ki shan, an ki cin buri ne an sha romansa, ba mi ranar asabat ba, amma kuma sun adana shi ranar asabat, saboda ranakun da ba asabat ba ba za su gan shi ba, sai Allah ya jarabe su da kyar ake samu, amma ran asabat sai ya gan shi yana ta walwala, ai jarabawa ce, eh yana walwala. Wallahu bima awkhama akalatan akalaha qaum Lut abqa khaziyan fi dunya wa ashad 'uqubatan fil akhirah wa aymu llahi lil mu'mini a'zamu hurmatan 'inda llahi min hutin walakinna llaha ja'ala maw'ida qaum as-sa'a was-sa'atu adha wa amr. Allah ya maida su suka zama boye, kamar yadda zamu ji shine inda aya a cikin suratul baqara Allah ya ce fa kunu qiradatan khasi, dan adam ai ya fuki bi daraja, to amma sai Allah madaukaki ya musu haka ne ba wai dan kifin ba, dan saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi, kuma in mutum ya doge akan wannan to ranar kiyama tana jiransa. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yawma la yasbituna, ranan da ba asabat ba kuma, ay la yu'azzimuna as-sabta ay sa'iral ayyam, saboda asabat dan su as-sabt, suna girmama ranan as-sabt, ai shine suke cewa sabat, da zaka ji ana cewa sabat, su Yahudawa suna fada, eh concept ne a cikin addini na sabat, wato ranar yawmus sabt, abinda suke nufi kuma ran da ba sa ibada, ba ibada ba, ran da ba sa aiki, ba sa aiki su a ranar asabat, kuma su suka zaɓe ta akan ita ce ranar idin su, to sai dai su shagalci da ibada, to da suka zaɓi ita wannan rana akan cewa ita ce ranar da za su riƙa ibada, to sai aka ce to shikenan kar ku dinga yin su kuma sana'arsu su ne a wannan rana. To shine kuma aka sanya muku weekend din ku na farko sabat na Yahudawa, rana ta biyu kuma ladi sabat na Kirista na Nasara, ran asabat Yahudawa ne ba sa aiki su a rana, su kuma Yahudawa a Kirista iyayen ka tobara ranan ladi cewa suka ce Allah ne halicci sama da ƙasa a cikin kwana shida. Ya kare ranar Asabbaci. Ran Ladi kuma sai ya huta. Da aka su ma suke hutawa. To kaga da Asabbat da Ladi duk hutu ne na Kirista ko? Kirista da Yahudu su ne suke. Allah ji kan Mallam Bakar Gumi. Na taɓa jinsa yana wa'azi yana karatu. Sai yake ambatawa wannan abin din Yahudawa. Sai ce wata ranar daga Rabitatul Alam al-Islami sun taɓa kaiwa ziyara da suka je can Masjid al-Aqsa. To akwai abubuwa haka da suke duba Isra'ila ne ma suka shiga. To akwai ziyara da suka yi na wasu wajaje. Bayan sun zo an zauna sai ana ganawa da wasu daga cikin shugabannin Yahudawa na addininsu. Malam sai ya ɗauko littafi da alƙalami biro sai yana rubuta waɗansu daga cikin jawabai da waɗancan suke yi. Sai malam yana rubutu. Sai ɗaya daga cikin wannan malamai Yahudawan sai ya taso sai ya amshe littafin da biron a hannun malam. Sai ya ce ai mu ranar Asabbat ba ma yin aiki, kuma a farfajiyar mu ba za mu bari ai aiki ranar Asabbat ba, don haka nan wajen ibada ce tasu da suke girmamawa. Don haka malam ya bari kashe gari Ladi duk abin da yake bukata na bayani shi wannan din zai zo ya masa, duk ya tambayoyi malam ya masa bayani. To malam bai kyale shi ba, sai ce masa rubutun da nake yi aiki ne? Sai ce eh aiki ne. Sai ce to ai tasowar da kai ka zo ka har ka amshe littafin shi ma aiki ne, kai ka fara sabawa. Sai bai ce mai komai bai koma ya zo da to an buge shi hands down ko? Zai yi wani kilimi a wajen kuma mutane ne ulama rabbaniyun. Allah zai kimsa masa abin da zai faɗa sai ya zama to an kashe shi. In har rubutu da biro kana zaune tasowa daga can ka zo ka amshe a hannun mutum kuma shi ba zama aiki ba. To wa yawma la yasbituna, ranar da ba Asabbat ba, ai sa'iral ayyami sauran kwanaki kenan. La ta'tihim kifin baya zuwa musu ibtila min Allah. Allah ya jarabe su. Allah ya ce kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun, haka nan ne muka jarraba su saboda abinda suka kasance suna aikatawa na fita daga da'ar Allah. Asana al-fisku wato fitani al-khuruj. Larabawa sukan kira bera fuwaisika, akan ce masa fuwaisika. Wai da kasratu khurujihi wa dukhulihi wa khurujihi, sai yake ce shi fuwaisika. Asalan al-fisku al-khuruj. To saboda ficewa daga da'ar Allah da suka yi. Walan ma sadu samaka, lokacin da suka farauci kifi suka yi su, iftaraqatil qaryatu athalatha, al-qaryan sai suka rabu kashi uku. Thuluthun sadu ma'ahum, bangare guda daya cikin uku sai ya yi farauta tare da waɗanda suka yi. Wa thuluthun dahawhum, bangare ɗaya kuma sai suka hana suka ce kar ku yi. Wa thuluthun amsaku anis saydi wan nahyi, ɗaya bangaren kuma sai suka kame daga farauta ba su yi ba, hanin ma kuma ba su hana ba, su dai ba su yi ba, tasa kowa tasa tafi shi kenan ko? Su ba su yi ba. Kagen sun kashe uku, ɗaya ba su yi ba kuma sun hana, ɗaya su ne suka aikata, sannan waɗancan su kuma ba su yi ba amma kuma ba su hana mai yi ba. Shi ne Allah ta'ala ya ce wa in qalat ummatun minhum, hadafi ne a kayin idan nan zarfiya da aka kawo a gabani har waje biyu ita aka kuma nanatawa. Wa in qalat ummatun,
kuma su wannan alƙarya da suka ketar iyakan kuma su din ne dai yayin da wata al'umma daga cikin su ma'ana wasu jama'a kenan qalat ummatun ay jama'atun kenan minhum ake nufi lam tasid wanda bace farauta ba walam tanha kuma bata hana ba su yan ba ruwan mu su basu yi ba ko basu hana ba kowa ta su tafi sheshi liman naha sai suka fada ma waɗanda suka hana ba suka gaya ma waɗanda basu yi ba kuma suka yi hani lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum don me ma za ku yi wa'azi a mutanen da dama Allah zai halakar da su aw mu'adhibuhum azaban shadida ko kuma Allah zai musu azaba azaba mai tsanani saboda sun safa masa ku rabu da su halakakku ne tunda ba su sun kibin dokar Allah mai na ku na bata lokaci ku musu wa'azi ku kyale su ai Allah zai halakar da su ko kuma musu azaba qalu su waɗanda ba su yi ba kuma suka yi wa'azi sai suka ce ma'dhiratan ila rabbikum ai muna mika uzuri ne zuwa ga ubangijinku uzuri ne wannan muke ai ma'dhiratuna wannan wa'azin namu ma'dhiratan na atadaru biha ila rabbikum wa'azi ne da muke mika uzurin mu zuwa ga Allah muna mika hanzarin mu zuwa ga Allah domin Allah ya shaida cewa ba mu yi ba kuma mun hana masu yi ma'dhira wato yan suna mika hanzarin su zuwa ga Allah ila rabbikum zuwa ga ubangijinku la'alla nunsaba ila taqsirin fi tarkin nahi don kada a jingina mu cewa mun gaza ba mu hana masu yin barna ba wala'allahum yattaqun kuma ta iya yiwuwa idan muka musu wa'azin ya yi amfani su kiyayi wannan farautar da aka hana su na kifi a wannan rana kaga ma'dhiratan kenan i'tibar wato yana mika hanzarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kada Allah ya sa shi a cikin waɗanda suka aikata kaza kenan shine i'tibar kana mika uzurinka dan kar kai ma a muku bugun kadanya kamar yadda ya inganta cikin hadisi Uthman ibn Maz'un ba Uthman ibn Maz'un ba Anas ibn Nadar Anas ibn Nadar Allah ya kara masa yarda sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya alƙawari a wajen Annabi lokacin da aka tafi yakin Badar ba shelan yaki aka yi ba bai samu zuwa ba amma yace in har Allah ya kawo yakin gaba za a ga abin da zai yi so lokacin da Uhud ta zo Allah ya ba wa mu'minai nasara kafin al'amari kuma ya juya akala saboda saba wanda Rummat suka yi sai kuma abu ya canja sai aka rutsa musulmai aka kashe sahabban Annabi guda 70 ko ma da biyu a wani ƙaunin aka yi wa Annabi rotse a kai da wasu wajaje a jikin sa aka karya masa raba'iyar sahabboninsa sahabbai suka firgita ana ta gudu ana hawa kan dutse shi yana cikin tsirarin da suka tsaya tare da Annabi a fage da ya ga sahabbai suna gudu sai ya ce Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana'a ha'ula wa abra'u ilayka min sani'i ha'ula ya ce ya Allah ina mika uzuri akan abin da waɗancan suka yi ni bana cikinsu masu gudu kenan muminai ƴan uwana ni bana cikinsu ban gudu ba ya Allah kar a ɗauke ni ma cikinsu waɗancan kuma kafirai da suka yi wa annabinka abin da suka yi su kuma na baranta daga abin da suka yi ba ni ba su har abada ga aikinsu ka ga mika i'tibar shi ne a lokacin har ya tambaya annabi ya ce ya manzon Allah kana ga inna shiga cikin kafir wannan da yaki duhun nan nasu aka kashe ni ina zan annabi ya ce aljanna da dubino guda ɗaya hannunsa yana ci sai ce an ce dubinai a wani ruwaya an ce a cikin kuben abin nan ɗinsa ne kibiyoyinsa dubinan suke yana zazzago su ya ce wai in ku hanna jira sai na gama cin dubinan nan na shiga aljanna lalle na yi dogon jira sai watsar da dubinan kuma ya shiga ya shahada shahidin dai shine ina so an ambata mana i'tizar da yayi
wato idan a ce Allahumma inni a'tadhiru ilayka min kaza, kana miƙa ma Allah hanzarinka kar a saka a cikin wanda suke. To shi saka nas da aka ce me yasa za ku musu wa'azi, sai suka ce ma'adhiratan ila rabbikum, muna miƙa hanzarinmu ne zuwa ga Ubangijinku don kar mu ma. Shi yasa malai ya fassara shi ya ce wa li'alla nunsaba ila taqsirin fi tarkin nahyi, kar a jingina mu cewa mu ma mun gaza, muna bi ana barna mun hana. Wata rana Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda yake cewa ayyuhan nas innakum tad'una hadhihi al-ayata fi ghayri mawdi'iha, wannan aya kuna azata ku fassara ta ba yadda ya kamata ku fassara ba. Inda Allah ta'ala yace alaykum anfusakum la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum, sai yace ni kuna ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane idan suka ga azzalimi yana aikata abinda bai dace ba, ma'ana mu ce yana saba ma Allah kuma ba su hana ba, to Allah madaukaki zai iya aikowa azaba ta hada su gaba daya, kuma salihan su su roki Allah, Allah ba zai ansa musu. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni akan cewa ku yi hani daga mummuna, ku yi umarni da kyakkyawa. To kaga wannan sai yake nuna ashe duk lokacin da mutane suka ga ana yin abin da bai dace ba kuma ba su hana ba, abin da ya kamata a aikata ana gazawa kuma ba a shajja mutane a kai ba, bai al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ba, yana sababawa idan Allah ta'ala ya zo ba zai kyale masu laifin su kadai ba, sai a hana hadda waɗanda suka gani suka kyale. Ashe waccan aya alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idha tadaytum, ku riƙe ku kula da kawunanku, wanda ya bata batansa ba zai cutar da ku ba ku idan kun shiryu ba. Yana nufin cewa ka kame bakinka ne in ka ga ana barna ba, haka take nufi, ba ana nufin kowa ta sa tafi sheshi ne in ka ga ana sako ka rabu da mai sako ba, a'a hana shi sako. In ka hana shi sako kuma ya ci gaba da aikatawa, to anan ne abinda Allah ta'ala zai aiko a kansa da kamun da Allah zai masa alaifinsa, kai ba zai shafe ka ba, da yanzu ka riga ka miƙa uzurinka. Ma azratan ila rabbikum wala'allahum yattaqu, kuma ta iya yiwa a cikin bayanin da zaka yi sai kaga watakila wani ya amfana ya ɗauki gaskiyar ya yi aiki da ita, Allah ka datar da mu. To don haka suka miƙa uzurinsu zuwa ga Ubangijinsu. Allah ya ce falamma nasu ma dhukiru bihi, yayin da suke watsi da abinda aka musu wa'azi da shi, falamma nasu, yayin da suke watsi ma'ana tamkar sun manta kenan, wanda yake aikata ya tamkar ya manta ne, ya kiya bi sun ki su bi umarnin da aka musu. Falam yarji'u, ba su dawo zuwa ga hanya ba. Allah ya ce anjena allazina yanhauna anisu, sai muka tserar da waɗannan da suke hani daga mummuna, ba su aikata ba kuma suna hanawa, su ne Allah ya tserar. Wa akhadna allazina zalamu, amma waɗanda sun kai zalunci sai muka kama su. Wani irin zalunci? Bil i'tida'i fi sabti, ƙetare iyaka su saba dokar Allah dangane da umarnin da aka musu na cewa kar su yi su a ranar Asabar, suka aikata. To sai Allah ya kama su bi azabin ba'isin, da azaba wacce take mai tsanani, ai shadidin wa qura bidunil hamza bima kanu yafsukun, me yasa aka musu wannan azaba? Saboda fasikancin da suke yi, ma'ana saboda fita daga da'ar Allah, ai min mukhalafatil wa'z wa dhikr, suka saba ma wa'azin da aka musu kuma suka saba fadakar da su da aka yi. Allah ya ce falamma atau, a lokacin da suka kangare takabbaru, suka nuna takabburanci, amma nuhu anhu, suka ƙi su bar abin da aka hana su,
domin asalin al'itu yana nufin at-takabbur, shi kuma at-takabbur shine batarul haqqi, aka annabi fassara shi wa gamtun nas, ai watsi da gaskiya, a fada wa mutum gaskiya yaga cewa shi yafi karfin yabi. To lokacin da suka kangare suka ga sun fi karfin si bar abinda aka hana su, su abinda suka ga daman nan sai sun yi. Allah ya ce kulna lahum, sai muka ce musu kunu qiradatan khasiin, ku zaman to burai kaskantattu, sagire na kaskantattu, fakanu ha sai suka zama burai. Wa hadha tafsilun lima qablahu, wannan fayyace bayani ne na abin da yazo a gabani da aka ce wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isi, azabin ba'isin din shine aka ce musu kunu qiradatan khasiin, ku zaman to burai kaskantattu. Ku duba dai su ne aka ce kar ayi, sai suka je suka yi, aka musu wa'azi aka fadakar da su umarnin Allah, suka ce su ba za su yi ba, sun fi karfi, a basu sai abinda suka ga dama. Akan wannan ne Allah subhanahu wataala sai kama su ya maida su burai, mutum fa aka yi tahawulin sai zama buri, ba wai su ne asalin burai ba, a'a akwai buran dama, ba daga kansu ne aka so mu samu buri ba kamar yadda wasu suke faɗa, a'a su din ne aka maida su su ma nau'in buri a dalilin laifin da suka yi, bayan kwana uku kuma Allah ta'ala ya halakar da su, shikenan sai suka kare, kaga babu sauran nau'in su. So guran da ake gani yanzu ba wai jinsin wadancan bane, su ma halitta ce da Allah ya yi nufi yayi su kai a matsayin boye. Allah ya kama su ya musu azaba, kunu qiradatan khasi'in, aka ce ku zamanto burai kaskantattu. Ai shi ne Allah madaukaki yake ambatawa, man la'anahu Allahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-tagut ulaika sharrun makanu wa dhallu an sawa'i sabil. Allah ya ambace su cikin suratul ma'ida, nau'in azaba da aka musu, aka maida su aladu, akwai inda aka maida su aladu, akwai kuma inda aka maida su burai, nan kenan. Kuma dama sun bauta wa dagutu, ai mun ji sun bauta wa al-ijil, bayan haka suka zo suna bauta wa san zuciya, suna bauta wa malumansu, duk dagutai ne. To Allah ta'ala ya ambaci haka a kansu. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda, sai yake cewa ma adri ma fu'ila bil firqati sakita. Malaman tafsir kashi uku suka rabu, akwai wadanda suka ce wadanda suka hana ba su aikata ba kuma suka yi hani, suka yi wa'azi, su ne Allah ya tsayar kamar yadda sai yake ya ambata, anjayna alladhina yanhauna an yasu'i, wadanda suka hana su aka tsayar. Sai suka ce kenan wadanda ba su yi ba amma ba su hana ba, da wadanda suka aikata laifin duk Allah ya hada su ya halakar da su. Kaga misdaki ga wannan shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yunzila 'alaykum 'iqaban, ko dai ku yi hani da ku yi umarni da kyakkyawa, ku yi hani da mummuna, ko kuma Allah zai aiko muku da azaba wanda za ta game ku, ta'ummuku, wanda za ta game ku gabaki daya, kuma mutanen kirki su yi addu'a a cikin ku, Allah ba zai amsa ba. Wadansu malamai kuma suka ce a'a, kamar nan yadda aka kawo kaulin Abdullahi dan Abbas a farkon lamari, shi ya ce ma adri ma fu'ila bil firqati sakita, ban san me aka yi da su waɗancan da suka yi shiru ba su aikata ba amma kuma ba su yi wa'azi ba. Abdullahi na ba sai ce ban san me aka yi da su ba, saboda nassi bai fito karara ya nuna su me aka musu. Ita waccan aya kashi biyu ta raba, an je nan ladina yanhauna ani su'i wa akhadna alladhina zalamu bi adabin ba'isi. Alladhina zalamu, kaga nan sai aka kira su kai alladhina zalamu. Wa kana Ikrima, Ikrima almajirin Abdullahi dan Abbas ne shi kuma sai ce lam tuhlak, a'a ba halakar da su ba. La'annaha karihat ma fa'aluhu, don su ma sun kyamaci abin da waɗancan din suke aikatawa. Wa kala har ma suka ce lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida. Kaga wannan sai suka ce ma'adhiratan ila rabbikum, ma'adhiratan ila rabbikum, muna mika uzuri ne da hanzarinmu zuwa ga ubangijinku. Idafa arwaku da suka yi zuwa gare su, kenan su waɗancan waɗanda suka yi hani mutanen kirkin sun tabbatar da waɗannan su ma mutanen kirki ne, suna kan tauhidi ba saba ma Allah. To da haka Ikrima sai ta biya kan wannan fahimta. Kuma kamar yadda Imam al-Qurtubi shi ya kawo a ciki, ya ce Ikrima an akaito daga gare shi ya ce bai gushe ba, yana ta bayani a malaminsa Abdullahi dan Abbasin har sai da ya gamsu ya dawo kan fatawar almajirin nasa. Shi ne nan abinda Imam Hakim shi kuma ya ruwaito, wanda aka nakalto a nan wajen, inda aka ce warawa al-Hakimu an ibn Abbasin, al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbasin annahu raja'a ilayhi, cewa ya dawo zuwa ga ita waccan fatawatta Ikrima, ai ila kauli Ikrimata, wa a ajabahu, sai bayanin ya ba shi sha'awa, sai ya gamsu akan cewa an tserar da su ma waɗancan waɗanda ba su yi hanin ba amma dai ba su aikata ba. To wannan sai zamanto kenan fassara guda uku malamai suka yi a kayin wannan. Wa hadha akhiru hadhihi al-ibra, wannan shine karshen wannan gaba da aka ambata, yadda za mu rike izina cewa kada mu raina abin da aka hana ko mun kankanta sa idan mutum ya aikata, to Allah ta'ala zai iya aiko azaba a kai. Kuma sannan aka nuna cewa in an ga ana yin laifi, to kar kuma a yi shiru kawai a kyara masu laifi, a yi iya bakin kokari a hana, kuma a yi umarni da kyakkyawa, ko da ba za a ɗauka ba, yau ka faɗa ba a ɗauka ba, gobe ka faɗa ba a ɗauka ba, kar ka fasa. In dai ba dukanka ake yi ba, ko za a cutar da kai, ai sai kai ta faɗa ko? Wata rana yawan faɗan da kake yi, bi idhnillahi ta'ala, sai ka ga ta shiga zuciyar wani. Shi yasa ka aka ce ma'adratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqu, watakila a dalilin faɗan ai ta nanatawa, ai ta nanatawa, wani zai aikata. Wataran sai ga wani ya tsinta, amma idan aka ce kawai an gaji an kyale, to an sallama ke, to shine abin da shari'a ba ta so. Allah ka shirya din. Thumma jaa bi kalamin aamin lil wa'd wa tadhkir, sannan yazo da bangana wacce take mai gamewa kan batun wa'azi da kuma fadakarwa. Al mukhalafati amri llahi, a fadakar da mutane kar su saba ma umarnin Allah. Fa qala, sai Allah ya ce
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالأذاب الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
نعم الله تعالى يجي وإذ تأذن ربك كما كأنبا تام يهوداوا ومن يقت ديبهم ددوان ديبي حنيس وجنكم بين أبن الله سبحانه وتعالى yayi umarni da shi ko kuma kin barin abin da Allah ta'ala ya hani wa id shi ma zarfiyya ce ma'tufun ala ma qabla ta'azzana rabbuka kuma a yayin da ubangijinka ya sheda la yab'athanna alaihim wallahi zai aika akan su zai tayar akan su zai ruka turawa a kansu ai al-yahud min bani isra'ila masu bin addinin yahudiyya masu kangare madokar Allah Allah ya ce zai dinga tadawa a kansu ila yawmil qiyamati har zuwa ranar al-qiyama Allah musu rantsuwa wa zai dinga tadawa yana aikawa kansu man yasumuhum su'al azabi wanda zai dantsana musu mummunan azaba Allah zai aika musu wanda zai dinga dantsana musu mummun fasa sai musu ba dadi bin zulmi ya kaskantar da su wa akhdhul jizya ya rika karban jizya a wajensu fa ba'atha alaihim muhtanasar farko Allah ya aika musu muhtanasar al-babili tun lokacin da aka je aka zauna a baitul muqaddas wani sarki ne da ya taso daga iraki kangarere ya fi tuna bayan zamanin annabi Dawud alayhi salam da annabi Sulaiman yana azabtar da mutane har annabin da yake wajen yake tambayansa menene ya sabbaba muka samu nasara akan ku ne gashi ka ce kuna da littafi sai ce abin da ya sa muka samu nasara akan mu zaluncin da ka goge a kansa shi yasa ka samu nasara a kanmu da kuma mutane na saba ma umarnin Allah da suke wannan abubuwa da ya hadu shi yasa ka samu nasara a kanmu saboda kai azzalumi ne ka kangare baka tsoron yin abin da Allah baya so ko me zaka yi aikatawa su kuma Allah ya jarrabe su da kai saboda saba masa da suke Allah ta'ala ya ce la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab muhtanasar al-babili daga babilon kasan iraki faqatalahum yamsu mummunan kisa wa sabahum ya kama su kisa ya dinga musu wa daraba alaihim al-jizya kuma Allah madaukaki yasa jizya a kansu ai shine abin da Allah ya bada labari da irin wannan mummunan kisan da ake musu na azabtarwa a dalilin sako a cikin suratul isra'i ba asna alaihim ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar suka dinga shishiga duk ta cikin gidaje jasu khilal kakke ta cikin gidaje suka dinga yi Allah ce zai aika a kansu bukta nasar wa kanu yu'adduna ila al-majusi daga baya majusawa suka zo suka mamaye su suna biyan su jizya ila an ba'atha nabi ko ila an bu'itha nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa tarabaha alaihim annabi ma yasa musu jiziya kuma sallata alaihim Hitler al-Armani sannan Allah ta'ala ya sake mamayar musu Hitler al-Armani dan kasar Germany fa katalahum shi ma ya kashe su duk da abin da suke fada na Holocaust da suke cewa wani abu ne kawai exaggeration ne dan su samu sympathy wani political weapon ne suke amfani da shi dan su samu sympathy kuma su blackmailing din duniya suka kage wannan Holocaust ne ya tabbas Hitler ya kashe su yace saboda mutanen banza ne yace matsiyatan bayi ne duk inda suka zauna kamar mujiya suke ba a zama arziki da su sai sun buwaye al'umma duk inda suka je sakam yadda ka san kwarkwasa haka suke fudda mai gida a gidanki kaga shi abin nan a Salahuddin al-Ayyubi da ya je shi kwatowa baitul muqaddas shi bai musu mummunan kisa ba saboda musulmi ba sa yin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu nasara akan su abe musu dai da musulmi suka samu nasara akan su ai ba musu abin da suka yi ba basu musu ba lokacin Umar ibn Khattab da aka je aka cinye kasar Sham baki dayan ta aka karasa an fara zaman Abubakar Siddiq aka karasa lokacin Umar ibn Khattab ai da sai a ce duk wani bai hude a kashi amma ba ai ba sai aka bar su na yin addinin su na Yahudiya ba amma rushe musu wajajen ibadar su ba aka ce su biya jizya aka sanya musu wasu kaidoji da za su zauna a karkashin daular musulmi musulunci akwai adalci da a ce musulunci yana yin keta irin yadda suke yi haka ne musulmi suke keta wallahi da zai lokacin da musulmi suka samu mamayar duniya gaba daya kowa ya rusuna da ba a rage wani arni ba da duk sun karkowa amma ba don suka yi suka shimfiɗa adalci tsawon shekaru ɗaruruwa to amma ne yace wala yazaluna kadhalika ila yawmil qiyamah ba za su gushe a haka ba kuma har zuwa ranar alkiyama yanzu ma Allah zai aiko musu wanda zai musu in musulmi ba su musu ba tunda su musulmi ba makaitata ba ne ko sun sami iko a kansu to Allah zai kawo wani wanda zai musu cinkaca insha Allah domin Allah ya ce la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasuuhum su'al adab Allah ya ce wallahi zai dinga turo musu har zuwa ranar alkiyama ba zai gushe ba zai dinga turo musu lokaci bayan lokaci wanda zai dantsana musu mugunyar azaba me yasa inna rabbaka lasari'ul iqabi saboda ubangijinka mai gaugawan hukuma ne liman asahu ga wanda ya saba masa su ko sun daura auren zobe da sabon Allah don kada su tsammata cewa azabar ita ce balle su ki musulunta wanda ya aikata aiki irin nasu dan shi ma kada ya ɗebe tsammani ya tsammata cewa shikenan ya halaka gara ma ya ci gaba da sabansa sai Allah ya tallata ya ce wa innahu lagafurur rahim ko ho ubangijin bai gafara ne mai jin kai kamar yadda yace nabbi ibadi anni ana al-gafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim shi zawa ake ana hurawa don kada a ɗebe tsammani mai kangara kada tsammata cewa ya gagara Allah ne shi yasa aka kyale shi shi kuma mai laifi idan kada ya ɗebe tsammani balle ya ci gaba da laifin aka nun tallata masa rahmar ubangiji tana nan ya zo ya neme ta to Allah mai gafara ne li ahli da'atihi rahimun bihi Allah ya ce wa qad da'anahu sai muka yayyanka su banu isra'ila muka raraba su ai faraddanahum fil ardi umaman aka wawwatsa su a cikin kasa jama'a jama'a aka wawwatsa su a kan kasa shi yasa ka yanzu yahudawa ko ina za a gansu a wawwatsa suke ba sai da waje nasu ai ko ce isra'ila da suka faɗa ai runto suka yi suka je suka zauna a kasar musulmi ba su da waje nasu ba su da matsuguni in ba yanzu Netanyahu shi ko wai dan Poland ne a Poland aka haife shi a Poland ya girma har ya zama saurayi tukunne ta hoba ne ya taho Isra'ila shi wannan tsinan nan
to duk haka suke zaka gan su suna dual citizenship yan Isra'ila ne kuma yan wata kasa shi yasa sai ga cikin su akwai Turawa a cikin su akwai Larabawa akwai Jamusawa ko da yake Jamusawa kan kadan ne gaskiya dan yi da ya fafare su yace bai yadda su ba mutanen banza ne to don haka shi yasa ba inda zaka je ka babu su ko ina akwai su har a Iran akwai su sun kai wajen mutum wajen 700 ina sanmai Yahudawa akwai community din suna can a zaune akwai su a America akwai su a kasashe da yawa kasashen Turai akwai su a kasashen Larabawa Iraki Siriya dama nan kan ba su taɓa barin wajen ba to don haka tunda aka tarwatsa su a wawwatsa suke a cikin duniya وقطعناهم في الارض امما muka warwatsa su a cikin kasa aka raraba su al'umumi daban-daban sai Allah ce minhum salihun dan kada a musu bugun kadan ya gaba daya amma fa a cikin yahudawa banu isra'ila akwai salihai wa hum alladhina amanu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hasuna islamuhu suna wanda suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko musuluncin su yake yawo irin abdullahi ibn salam da jama'a sajin a wancan lokacin har a yanzu ma ana samun wanda suke banu Isra'ila wanda za su musulunta kuma akwai wanda ba su musulunta ba suna kan addininsu na Yahudiya amma ba su yarda da zaluncin da ake yi ba ko miskan zaluncin ba su yarda da shi ba kuma suna fada da shi suna cewa ya saba wa koyarwar At-Taura akwai wanda suke amma yan kadan ne ba a ji muryarsu sai Allah ya ce wa minhum kuma fa a cikinsu akwai waɗanda suke duna zalika safanin haka wa humul kufar wal fasikun sune kafirai da fasikan su su suka fi yawa kamar yadda yace minhum musalihun ay minhum almu'minun wa aktharuhum alfasikun a cikin su akwai mu'minai amma fa mafiya yawan su fasikai ne Allah yace wa balawnahum bil hasanati was sayyiati kuma a tsawon rayuwar su sai muka dinga jarraba su da kyawawan abubuwa bin ni'ami sai a ba su ni'ima ba su mulki a ba su dukiya a ba su yaya da abin da ya kama da haka Allah ya jarraba su za su gode wa Allah su dawo kan hanya ta farki mai kakka koko wasai'ati kuma Allah ya ce muka jarraba su na munanan abubuwa ma annikam azaba ba dan komai ba la'allahum yarji'un watakila za su dawo an fiskihim daga fasikancin da suke yi su dawo zuwa ga tafarkin Allah fa ha'ula'i alladhina taqaddama dhikruhum waɗannan su ne waɗanda ambatonsu ya gabata kana hadha haluhum qabla zamani nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine yanayin su kafin zamanin annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu gata ya kubutar da su daga fir'auna aka zo aka tsuka su suna ga cewa dabarun su ta kare Allah ya kara musu wata ni'ima aka tsallakar da su ruwa aka halakar da abokin gaban ta su akan gidansu suka sha'awa cewa za su bauta dan malaki saboda butulci ai a musu gunki saboda butulci aka musu wazi aka ce bautar gunki fa halaka ce kar ku je kusa da ita shikenan suka yadda suka daidaita aka ci gaba da tafiya aka ce to yanzu za a je a kawo muku shiriya daga wajen Ubangiji annan Musa zai gana da Allah ya samo shiriya da za ku dinga gudanar da al'amura na zamantakewa da ibada a wannan lokaci sai suka zo suka yi dan maraki suka dinga bauta mu dan suka zama mushrikai annan Musa ya dawo ya zo shi a fusace ya ce dokar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya in har kuna son tuba ku kashe kawunan ku aka musu azaba marar da'i sai kakkashe junansu kuma aka ce an yabe muku kuma gaba daya waɗanda aka kashen sun yi shahada aka kawo musu shiriya suka ci gaba da daidaito a hakan aka sake neman annabi Musa aka ce zaɓo waɗansu wakilai ya zaɓo wakilan aka tafi suka ji maganar Allah sai suka ce sai sun ga Allah ɗin kafin su yarda da shi haka fa suka dinga tafiya fa har aka zo aka musu abin nan takunkumi aka sanya musu inuwa shekara 40 aka dinga mutuwa a cikin dimuwan nan har annabi Musa din ya mutu a Haruna aka gadar musu At-Taura annabi Yusha'u ya fita da su daga cikin wannan takunkumin aka yantar da su amma sai aka ce to safar da kakanninku da iyayenku a baya can suka yi shekara da shekaru in za ku shiga garin nan ga abu mai sauki ku dukar da kawuna
ku ce hitta Allah zai yafe muku abinda kuka yi da iyayen naku a baya, amma sakaki a cikin dimuwar da suke aka saukar musu da nama, aka saukar musu da abin sha mai kyau kamar zuma, suka ce mun rungaji da wannan, wannan fa duk shine yanayin su ba. Mutunci ga Ubangiji da tsananin kaunar kafirci. To don Allah yaushe waɗannan za su zama soyayya, yaushe waɗannan za su zama abin koyi, su ne ƙudwa, su ne abin za ku koye su, su ne waɗanda za a ɗamfara da su a ji tsoransu, ba sa kan komai wallahi. A rayuwa ba su isa a yi koyi da su ba, a ƙarfi ba su isa a ji tsoransu ba, don ba su da wala'a ta Ubangiji. Amma wanda ya ci bince su in ji Allah shi kenan, shi ma sai ya zama kamar su. Wama ya tawallahu minkum fa innahu minhum, duk wanda ya ce shi su ya zaɓa, su zai mannu, su ne abin koyinsa, su ne waɗanda zai ba su amanarsa, su ne waɗanda yake tsoransu ba Ubangiji ba, to shi kenan shi ma ya zama su, hukuncin da za a musu shi ma za a masa. Wannan shi ne yanayinsu. Shi sa malam ya ce فهذا حالهم كان تقدم ذكرهم فهؤلاء الذين تقدم ذكرهم وطنن ده انبطون سي غباتا كان هذا حالهم wannan shine yanayin su ba kabla zamanin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma ba'da mab'athihi amma bayan da aka aika da annabi alaihi salatu wassalam fama baqiya minhum salihun ba a samu kuma wanda yake salihi ba illa man i'tanaka dinan islami, sai wanda ya runguma addinin musulunci, shi kadai ne ya zamanto yana cikin salaha, shine siyakin da zai zo a gaba bi izin Allah ta'ala, in Allah ya kira yau mu ma ji abin da Allah ya faɗa mana. Allah ya shirar da mu hanya madaidaiciya, abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada, wanda muke kuskure Allah ya yafe mana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم.